بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى قال هذا هو أديدي ينو يو لاربا شدك وشن ذو الحجة شكرا شدو إلا ديه لاربين دبيا وان دي يجيد شابيو قواتن جون شدو بلا شرند كبو a wannan majalisi namu insha Allah da muke a cikin littafi na muqaddima ta malam bin salah muqaddima da malam yake bita domin ya bayani kan aqidan annabi da sahabbai da duk wanda suka bi su da kyautatawa insha Allah kan mu shiga karatu zamu ara dadanta ma dan uwan mu da suke tsallake saboda wasu miyawu mugaye wanda suke ba su da wato musamman amfanin ne ba halaliya ba suka shiga wato cikin rumfunan su suka kakkarya suka abin da suke so a ciki. Muna roƙon Allah ta'ala ya biya musu da alheri, Allah ta'ala ya biya musu duk abin da suka rasa, asara da aka yi Allah ta'ala ya biya musu, Allah ta'ala ya kare su kuma ya kare duk wanda suke ɗan baya, Allah ta'ala ya kare kowa daga sharrin waɗannan yare-yaren waɗannan ɓata gari, Allah ta'ala ya sanya abin da suka samu in suna ganin riba ne to Allah kai ba su riba, Allah ta'ala ya Allah ta'ala ya sallato asara akan duk abin da suke ganin sun dauka, in wata biyan bukata suke da shi Allah kai ya kawo musu biyan bukata. Wannan sai kuma abu na gaba wanda kila ya tunda an zo kan gaba ya kamata mu magana akai shine abu na gaba da nake gani ya kamata mu kara jajanta ma juna shine wato rikita-rikita da ake samu a daidai wannan gaba na wato yan yara marasa tarbiyya, wannan sare-sare da ake yi da kokarin ji ma juna ciwo da suke yi, to su kansu waɗannan abin ya fara fantsama. Kowa yanzu da zarar an zo wajen isha sai a ga yana kokarin kulle rumfansa saboda yana tsoron ire-iren waɗannan yara waɗanda shekarunsu bai kai ya kawo ba, galibi yara 'yan shekara 25 da 'yan kai su ne suke irin wannan abubuwa. Kuma a tarihin yaran an tsaya an saurari tarihin su, ba wasu yara ne wasu jarumai wanda suke wato suna da wani abin azu a gani ba, yara ne kawai dai suka wato gungumin rashin kunya da rashin kirki suka yafa ma kansu. Waɗannan su ma kansu muna ƙara kira ga al'umma ba tsayawa ya kamata a yi ba, abin yana da ya fara fantsama a dai wannan bangare na mutu da yi. Muna ƙara kira da manyan jagororin da iyayenmu da kakanninmu a ƙara duba a wato a gyara a wannan abu, kara tsaya haka nan har sai abu ya zo ya ci ya cinye a ce kuma wato ina mafita. Mu kanmu ne za mu kan mafita, muna da jagorori insha Allah alhamdulillah, muna da iyayenmu duka ga su suna halartar duk masallatai, to da haka ya kamata in bazilanti ne ma in meye za a zo a samar wajen a kawo tsaro ma al'umma ya kamata a kawo. Su ko masu rumfa idan sun an zo an ce za a haɗa wani haɗaka na wato abinda zai zama tsaro gare su, ya kamata su ba da haɗin kai saboda wato a yanzu ma rigakafi ga waɗannan ire-iren mugaye. Su waɗannan yara su kuma da suke galibi iyayensu dai suna nan din, to wanda suwa ba bari za a yi ba, ya kamata duk yayin da wani yaro ya yi rashin tarbiyya ba bari za a yi a ce Allah ya shirye shi ba a baki kawai, ai ko dai ya shiryu in an gaya mishi Allah ya shiryu saboda Allah ko kuma ya shiryu dan dole, haka ya kamata a yi tunda yaro dai bai kamata ce ya gagara ba. Abin ba ma ji sai ya ga daga can waya zuwa nan inda wani kakkawa ake yi na abin layya ko wani shanu ake yankawa ko raƙumi, insha Allah ba zai kawo kansa nan wurin ba, ina tabbatar ba zai kawo ba, za a cinye shi kan ya zauna. Amma yaro wanda bakani yaro haka ne ya hada mutane suni ya hada mutane sallah a hada sallah saboda shi, ina ganin ya kamata iyayenmu da kuma jagororin mu a sake duba wannan abubuwa ai ma abin wato tukan hanci. Duk wani wanda yake yana da ɗa yaron nashi kuma ya zama bai kaman bai da mafaɗi, to a sai da za a yi a dubbe mataki a kansa, wannan shine abin da ya kamata, wannan kuma shine doka ta musulunci. ya kamata kowa da kowa ya tashi kuma a dauki doka yayin da kuma iyayenmu da jagoran mu suka sa wasu abubuwa da zasu kare mana jinanan mu da mutuncin mu ya kamata mu ba su hadin kai dokoriyo ba su hadin kai kada mu ce wato mu kannin mu ne iyayen mu ne wane ne wane ne duk wannan ba da shi ake rayuwa ba ana rayuwa ne da in dai kai a maka kawai wani yaro haka nan babu dalili ya ce shi zai yi rashin kunya ne da mutunci to sai a dauka ki a kansa sai a dauka ki a kansa in ka ga da waje gudu kaga sabulu da zo ba to mu a cikin mu mu haifa da sabulu tunda dai sabulu ba zai zo daga sama ba mun riga mun cire tsammani to haka sai a haifa da sabulu mu a tsakanin mu ko wani yaro da baya da tarbiya a tabbatar yayi tarbiya in ma ya fusa ne ko wani abu to ko dai ya zauna ya ci gaba zama da a ci gaba da rayuwa a karkashin wannan tarbiya na musulunci ko kuma dai sai ne da dariya masa amma ba zai yi a ce zai zauna kuma yara suna tare shi kunya ba ya ji yayi rashin kunya ya kashe wani ya kare wani shikenan ya je wajen mafiya shi ta sa wato sakifa ta tarife shi ko kuma kai ba fushi ka ce ne Lagos sai an dafa ya dawo wanda bayan zai a rayuwa haka rayuwa shi ne in kai a maka kowa ne shi haramun ne kawai dan kai wani ne ka koyi shi ba dai bane wanda ya kamata a kula da kwalle da suke Allah ta'ala ya kawo mana abinci Allah ta'ala ya taimaki jagororin mu Allah ya musu jagoranci mai kyau sai akwai matsala da wanda jarin la'asar wani bawo Allah ya magana duk mun ba shi amsa to ina ganin saboda fa'ida babu laifi game da Dhulhijja za a ce ko Dhulhajj to shi duk wannan ana faɗi kamar da faɗa masa a daidai wannan lokaci ba zan iya tsayawa mu ta magana da mutane ba saboda a lokacin ina wani aiki muhimmi kwarai da gaske saboda haka yanzu na ga ya kamata mu shigar ko ku ce Dhulhajj ko ku ce Dhulhijja duk yayi shi ne alhajj abinda ake daga hajji ya hudu hajjan ne alhajj asalin sa alqasd shi ne kaje kai wato ziyarci wani waje ko da babu aikin Allah ta'ala ba amma shi lafazin alhajj ya zama hakika shar'iyya abin da ake kira hakika shar'iyya ya zama kaman akce alhajj ana magana wato zai ta aikin Allah mai alfarma to idan aka ce hajja ya hujju alhajj shi ne wato asalin mazarin kalma za ku kai cewa hajjatan da wasu sama ko za ku ji cewa dole hajja wala ya halatta sai dai larabawa galibi suna cewa dole hajja ala ghairi qiyas ya kamata ya zama hajja ya hujju hajjatan ne amma kuma suna faɗa haka sai kamar ita cewa dole qa'ada ga dole qa'ida ga dole qa'ada to suna faɗa wasu suka ce da abu dai ne wasu suka ce a'a wannan dole hajja alhajja shine wato ko alhajju shine wato masdarin hajja ya hujju hajjan to sai zama hijja zama ismul masdar wannan sai sun larabci dai sun sa akai wannan wasu suka ce alhijja kuma yana magana shekara ne alhijja shekara jamsa alhijjat kamar yadda alhajj shi yana magana zata tsaki Allah alhujj kuma shine jami'in sa ne yuridu an unki haka inda bana kayya hatayni ala an ta'jurani thamaniya hijjat shine thamaniya awah shekara takwas to kuma shine suka ce alhijja saboda su dai ake zuwa shekara iya shekara ne kusan wato kaka ne lokacin ake hajji sai ake alhijja wanda zai duk kusan ma'ana laraba suna faɗi to haka babu wani matsala in kace dole hajja yayi in kace dole hajji yayi in kace dole hajja ma yayi in kace dole qa'ada yayi in kace dole qa'ida din yayi wannan babu wata matsala insha Allah muna dai nan a babun mu na wato inda malaki cewa wa annahu la yakfuru ahadun bi dhanbi min ahli al-qibla wa anna ash-shuhada ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun wa arwaha ahli as-sa'adati baqiyatun na'imatin ila yawmi ba'thun وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين وأن المؤمن يفتن في قبورهم ويسألون يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة مالتي وأنه لا يكفر أحد بذنبه cewa kuma wato mutum baya kafuta da aikata dukkan zunubai sai dai wasu zunubai su kafuta shi da yawa kuma kabirai ne imanin sa ne saraya min ahli al-qibla mutaka dai yana kallon gaba sai yana yin sallah wa anna ash-shuhada kuma shahidai ahya'un 'inda rabbihim rayyun wajen ubangijin su yurzaquna ana azurta su wa arwaha 'ala as-sa'ada su kuma wato rayuka na wato yan aljanna baqiyatun wa zajjiya ce na'imatu kuma ana musu ni'ima ila yawmi ba'thun hazuwa ran da za a tashe su wa arwaha 'ala ash-shaqawa su kuma rayuka na yan wuta mu'azzabatun abin yi ma azaba ne ila yawmi tin hazuwa ran sakamako wa annal mu'minu kuma daga cikin abin da wato ahlus sa suka ijma'i shine mu'minai yuftana za a fitine su za a jaraba su fi quburi ma kabarin su wa yus'alu kuma za a tambaye su bi tabbitallahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah anani ala ta'ala da tabbatar da wanda suka imani da matabbaciyar magana matabbaciya za su amsa duk tambayoyin da aka musu muna dai nan akan gaba na wa annahu la yaqulu ahadun bi dhanbi mas'alat kafirci da imani mun magano da yawa kan magana cewa khawaris da mu'tazila yanda suka wato fita daga ahlus sunna yanda suke cewa duk wanda yayi zanubi to shikenan ya fita musulunci khawaris suna cewa ya fita musulunci kuma zai dawo auta to fa mu'tazila suna cewa ya zakanin ina baina amma idan aka je wato alahira zai zama shi ma khalidun mukhalladun fil nari sai kuma wato murji'a su murji'a su suna kokarin cewa indai ka ce kai mu'mini to kaje ka ta zulubinka imaninka na nan wato babu abin da zai zama ya tauye maka imaninka wannan duk ba aqida ce da ahlus sunna wa jama'a ba kuma duk mun yi magana kan yadda ahlus sunna ke musu radi malan annabi yana musu radi duka tabbas wanda yayi zulubi indai zulubi ya ka kafirci ba to yana da imanin sa amma sai a kira shi musulmi mai tauyen imani sannan kuma in ya doge akan wannan zulubin to wannan zulubin zai zama ya kawo masa cikas a cikin imanin sa in kuma wato bai yi da gaske ba har ya tunkuda shi zuwa ga halatta zulubi din to ya fita musulunci ba kamar da murji ake faɗa ba lalle zulubin yana da tasiri wajen kasancewar mutum kyakkyawa wato mutum kinki ne ko kuma mutum banza inda salatu ta hana al-fahsha'i wal munkar aka tana hana mu aiki mu mura aiki da kuma munkari da al-fahsha da muka yi sallah tana hanawa kaga ashe tana kara maka imani kenan in kuma mutum bai sallah ba mafhumin shine wato tana rage maka imani wannan shine abin da za mu fahimta sannan mun yi magana akan wato yanayin sharɗai na wato ya shiga a cikin muwana kafiri kai mun bace tsakanin a ce wannan kaza kafirci da kuma a ce wannan ya fita musulunci akwai bambanci al-kufrul mu'ayyan ka ayyana wani mutum guda ɗaya ka ce shi ya fita musulunci wannan akwai sharɗai ba kawai idan kaga yana yin wasu abubuwa na zulumi ba ko da ba kafirci ne kai a mizanin ka amma aunin ka ka ce ya fita musulunci muka kawo manganu na waɗanda suka haifar da wasu taradi da sunan jihadi a wannan ƙasa da su wancan ake jihadi suka din kafa da al'umma musulmai a haka mun kawo magana na wato sharɗai na yan bid'a su ma su ma sharɗai muka ce su ne duk sharɗai na a takfir sai dai ɗan abu da muka ƙara kawai shi ne shi idan mutum ya aikata wata bid'a amma wato mun haɗu da shi a masalar talaƙi wal istidlal shi wato kitabu da sunna ya daina ke hukunci da shi yana kuma wato hukunci da manganun sahabban nan to wannan ko da ya saba mana ya kuskure ya yi wani abin da ke bid'a to shi din ba dan bid'a bane sai dai shi din bid'a ne bid'a ne ta fada masa amma wato shi ne yayi bid'a amma bid'a ba ta fada masa ba sai ka in ka samu wani malami ya yi kuskure a mutakar dai muna tare da shi a kitabu da sunna da maganganu na magabata sahabbai da wanda suka yi kyautatawa to baka ji dama ka ce shi dan bid'a ne sai da kace wannan aiki da ba na yi gaskiya bid'a ce amma dai shi din dai baya bid'a saboda abin da ya imani da shi shine wato kitabu da sunna nan dai amma in ya zama ya dama can bai dauki sun kitabu da sunna matsayin asali da yake tsotso addini daga wajen ba to wannan kai tsaye sunan sa bid'a za ka mai shi a sunan sa bid'a wadannan saboda su dama can Qur'ani da muke amfani da shi ba irin suke amfani da shi ba sunna suna ganin kamar an mata wata cire-cire haka zalika yan kala kato misali su wanda kaga wannan kai tsaye ba ma sunna suke ba ma wato su abin da suke wani abu suke daban wannan kai da zaka jira su yan bid'a kai tsaye haka zalika duk wani wanda yake gina addini shi akan bacci ko mafarki ko wani abu to wannan kai tsaye dama shi bai zama tsotsin addini da ake addini shi ne kitabu da sunna da kuma maganganu ijma'i na sahabbai ba kamar da mawaki cewa al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala sahaba bi laysa bi tanwih wato wadannan abubuwa da su ake addini amma muke zama yana aiki da bacci yana aiki da cewa wani ya zo masa ya bashi addini ya karba to wanda kaga ba da abin da yake so na sabida amma ana iya samun malami na musulunci ya faɗa wata magana wata take zahirin magana bid'a ce to shi ba za a ce ba ya musulunci ba ko a ce ya fita sunna za a ce musu a wannan nan akan sunnar sa sai dai malam wani yayi kuskure da wanda za a gani da yawa malamai ana ja malam wani yana yayi kuskure a waje kaza amma dai haka ne shi sunni ne haka ake yi da wannan kuma ake hukunci hukunci na adalci sai dai anan da muke magana cewa akwai musulunci akwai kafirci to wanda muka tabbata cewa shi akwai musulunci mu ne za mu je mu dauka musulunci akan sa ba mu za mu dai wannan dokar ba wanda za su dau dokar musulunci akan duk wanda ake ce ya fita musulunci su ne wato wanda jagorta al'umma ke wuyan su jagorta al'umma ke wuyan su da kuma wato nuwab musu wato wakilan su irin su yan sanda irin su irin waɗannan mutane masu wanda su dama su an kaba sai saboda su wanzar da zaman lafiya za su dau doka amma mu yanzu babu zuwa haka dan kawai a ce a je a kawo shi wani ya fita musulunci a kawo kokarin sa wannan ba zai a yi haka ba ai wato kai baka dauka doka a hannunka idan ka zo ka halatta haka za ka halaka ɓanna mai yawa wanda za a zo kawai a masa sharri ne to a samu saya shikenan irin jangugo su ake cewa kawai wai a ce ai yayi kaza ne ko ya zaji annabi ne shikenan a zo a samu saya a kashe shi kaga sai a je muku sani ba haru shi ba a ciki da kila shi yayi wani yayi wata magana ce wanda bai ta kai a kashe shi ba inda ka ji magana daga farko ta za ka zama ka gamsu kai ma ka ce lalle sai kila kuskure yayi ko abu irin wannan ko abu irin wannan to da ka ba mu ne za mu dau doka ba sai mu mu ce kaza wani da ya kaza to wannan ya gamsu da shi amma dai su za su shanya shi su za su dau doka akan sa wannan sune wato mahukunta wanda kuma wato jagoranci al'umma ke wuyan su wanda su ne suke da abin da ake kira da standing authority su suke da tsimingiya da suke tsabga ba kowa yayin da ya rashin kyautawa ba wai kawai haka a cikin gida ko kuma a buwa wanda yake shi kawai jagoranci ne na alfarma aka masa ba har akwai jagoranci alfarma an ga shi babba ne an ba shi jagoranci alfarma to ba irin wannan ba a jagoranci na siyasa wanda ko a masa da'a a lami lafiya ko a masa da dole to waɗannan suke ɗaukar doka na kisa su suke ɗaukar doka na kisa amma kai yayin da kai ga wani wani ba musulmi bane aka tabbatar ba musulmi bane to kai zaka ɗau doka ne kai a karan kanka ba kai ba shi ba za ka bashi ya ba ba za ka huta da shi ba ba magana kuma yanzu ka tabbatar cewa ba musulmi bane ka je ka kana wa gaisuwa ba ka kana gaisuwa Allah ka tsaki gona a jefa abin da shi a huta shike in a ce kai za ka kai da limami za ka sallah a ai ni a yi zani na amma a ba musulmi bane wannan mutum sallah ka shike wannan shine abin da malamai ke suka faɗa sai abu na gaba abin da zamu yi kara tattaunawa akan sa hadi a dai wannan babi na kafirci da imani shine bambanci tsakanin wato musulunci da imani da ihsani a wariye ɗaya kuma bambanci tsakanin fasikanci da zalunci da kafirci wani lokaci ana samun yamutsi yadda ake bambancewa da a ce wane a wane sai da kace mishi musulmi ba mumuni ba ni dai zan kira shi musulmi ba mumuni ba wato shi a wajen shi da musulmi wanda ke shi musulmi ne da munafiki ne suke kaga wannan ba ai wannan gutu ba haka ake ba in ya kaka in ka kace mazan me zaka wannan gutu sai ka fa muku da hadisin jibril to hadisin jibril ba to yana daga cikin hadisi wanda yake idan mutum bai san sharhi sai na balabe suka masa bayani ana fada kuskure da yawa ya kamata a fahimci me mazala yake magana a wannan hadisin jibril da ya bambanta tsakanin musulunci da imani da kuma wato ihsani in dai mutum da gaskiya ya fada ya ce shi musulmi ne ko ba ka da wani yaqini da cewa ya warware imanin sa to za ka iya ce masa musulmi za ka ce masa mu'mini ne kai tsaye ai ba in dai zuciyarsa a ciki akwai munafunci to wannan ba musulmi bane wannan munafiki sunan sa amma shi din sunan in dai shi musulmin ne da gaske to yana da wannan ba nan ma'anar imani ko da kake kuwa ko da dai ba ta kai imanin kamar kai da kake yawan zuwa masallaci ba kai da kake yawan zuwa wato kake aiki na gargaro lafazin musulunci da lafazin imani da lafazin ihsani kalmomi da a shari'a akwai kalmomi a shari'a wanda idan sun zo a rarrabe to duk ma'anar su daya idan kaga musulunci a rarrabe an ce wani musulmi ne to ana magana mumuni ne ana magana kuma mukhsini ne a rarrabe kenan in kaga kalmar imani ta zo to karka ce ai sun ai shi wannan mu wannan mu ne mumunai mu da muka daidai a musulunci kai yanzu ka shiga musuluncin nan a kai wani ba da kai ake ba ana magana a musulmi mumunai ne ba musulmai ba a to za ka mishi haka ba duk inda kaga imani ana magana musulunci ana magana ihsani inda ga musulunci ana magana mumuni ana magana musulmi inda ga musulmi ana magana musulmi ana magana mumuni ana magana musulmi duka wannan arnaba kenan amma idan suka zo a wato a hade to yanzu shikenan sai ka ba su ma'anar da manzo Allah ya ba su hadisi jibril a mumuni akwai ma musulmi akwai ma'anar sa mumuni akwai ma'anar sa shi ma kuma wato musulmi akwai ma'anar sa musulmi imani ko musulunci ko ihsani idan yazo shi kadai to abinda ake magana kawai shine ne addinin musulunci kamar yadda Allah ta'ala ya ce alayma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan wannan musuluncin da ake magana da manzo Allah ya shiga ciki sahabbai sun shiga ciki mu ma mun shiga ciki ba za ka ce wai ai nan ana magana musulmai ba mun ne ba ba ana magana mu'minai ba musulmi ba a'a ana magana kowa ya shiga ciki mutaka yana aure sunan musulunci sai dai kawai a ce akwai hawa amma dai kowa da kowa ya shiga cikin wannan kalma ta imani ta wato musulunci ta addini to sannan kuma idan suka zo a waje guda to shikenan musulunci akwai abin da yake magana sannan kuma imani shi ma akwai abin da yake magana sannan kuma ihsani akwai abin da yake magana lafazin al-islam asalin sa yana magana islamul qalbi wato miƙa wuya wato sakanka cewa zuciya saranda na zuciya idan ba zuciya ta riga ta miƙa wuya ga ubangiji shine islamul qalbi wal islamu min shara'i al-islam kuma zama ya miƙa wuya ga dukkan shari'a da aka masa in mutum ya ce musulmi ne farko abin da yake nufi muna bashi la ilaha illallah muhammadur rasulullah abin da yake magana shine zai bauta ma Allah ne shi daya kuma zai bauta zai gina ibadarsa ne akan harsashin shari'a na manzon Allah wannan abin da ya faɗa kenan to kaga wannan shine wato islamu da qalbi da ake magana ya zama zuciyar shi ta miƙa wuya ga ubangiji amma dai abin bauta shi daya sannan kuma ya yarda da manzon Allah amma shine kawai zai bashi doka yabi kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin al-muslim da imamu ahmad hadisin abul ibn abasa wani mutumi yazo tambayar manzon Allah ya ce mal islam meye musulunci sai manzon Allah ya ce an yuslima qalbuka an yuslima qalbuka shi zuciyanka ya miƙa wuya zuciyanka ya zama ya miƙa wa ubangiji wuya ya zama ubangiji ke bashi doka ya amsa sai ce wa an yaslama al-muslimu min lisanika wa yadika ko musulmi su kubuta daga wato harshenka da hannunka daga cikar waka kenan kaga anan wato akwai musulunci musulunci da yake fadawa tun a zuciya sannan kuma abinda zai gaskata maka musulunci dan shine aikin gabbai tun daga bakinka aji kana amsa da musulunci sannan kuma aikin gabbanka aga kana sallah kana azumi to yau ya musulunci sannan kaga ashe musulunci akwai musulunci da ake magana shi ba dole akwai imani a cikin sa din ace islamu da qalbi wato miƙa wuya zuciya ai miƙa wuya zuciya wannan imani ce dole akwai imani ba zai ace mutum ya zama musulmi ba ba yi da wani wato gwargwado na imani a zuciyarsa wanda shi zai inganta masa da'awarsa in babu wannan imanin kaga yayi da'awa na ƙarya kira zamu dace amma in da gaske cewa ya karɓi zuci da gaske to wannan shine islamul qalbi zuciyar ta karɓa abinda ya rage shine wato harshe da kuma wato gabobinsa su ƙara gazgata abinda ya faɗa shike sai ya zama musulmi ta dace to kaga tun wanda yace shi musulmi ne tun farko ta ko nika sunan imani a zuciyarsa in ba haka wato ya zama munafiki ba kamar wanda yanda wasu ke fuska rana ba suka ce musulunci din akwai bawon bawo akwai kuma waiduwan kwai imamu al-ghazali imamu al-ghazali shine wannan magana cikin ya ulumuddin yace akwai bawo sune wanda suke kaman musulmai wanda suka ana arabu da kuma wanda ya zai shiga musulunci wanda shi kawai ya dai kaman imani ne amma dai wataƙila a cikin zuciya akwai dan kin Allah da bazan shi yin haka waɗannan su suna cikin al-qishr ne da su da munafikai matsayin su daya haka da zaliya faɗa wannan magana da zalika fa wannan magana abu yayi yawa yayi imamu al-makarini sai aka wace yi bishi akan haka a cikin tajrid da ibn mufid sai bi da ko na magana da zalika mai ta a cikin tafsir sa ko ba daidai bane a wanda ke shi munafiki da ai ba musulmi ne haka babu mu muna mu'amala da shi saboda Musa abin da ke zuciyarsa bane amma wanda ke shi a cikin zuciyarsa yace shi ya ce la ilaha illallah amma shi a zuciyarsa bai amsa musulunci ba wanda ba mu ni bane haka zalika yanzu da zai zo kawai saboda ya zauna da mu musulmai ya ina yawan faɗin la ilaha illallah muhammadur rasulullah shi ma yadda ake cewa la ilaha yanda mu muke faɗa in abun mamaki ya kama mu ko ce subhanallahi wannan kowa shi ya ga nan mai ta faɗi ya ta faɗa haka amma mutum a zuciyarsa bai da cewa shi musulmai ne ba mu ba za mu mushe kunci da musulunci ba wannan ya faɗa ne saboda ya saba ne kawai ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah saboda kawai yana cikin musulmai wannan ba za ka mutu dole sai ya yi niyya sai ya yi shi da aka kalmar shahada shahada shine sai ka faɗa a zuciya sannan kuma ka faɗa a baki a baka aji kuma a baka na aiki inda musulmai da shine a shahada a shahada ya tazammanu bi alayhi qat al qalbi wa tazammanu al iqrar bil lisan wa tazammanu i'lam al ghaib zaka sanar shi da wannan ka kace lallai kai musulmi ne haka ake so to wannan kaga shine musulunci da ake magana saboda haka idan mutum ya ce shi musulmi ne dole a samu wani bangare na gwargwado na imani da zai inganta mushi wato imanin sa zai inganta mushi musulunci in ba ka musulunci ya zama kamar null and void ya zama kamar ba a karba fiye ba to kaga wannan duk da haka su musulmai yayin da aka samu wato farko mutum ya ce ya shiga musulunci to ana samun bambanci tsakanin musuluncin wani da musuluncin wani saboda kowa da lalle sai ya gamsu ya karɓi musulunci daban-daban ne wani yanayin ayoyi da ya gani ya suka shiga zuciyarsa imanin da ya samu daban da wanda kawai shi kawai kila ya zo ya ga da gidansu su shiga musulunci ne sai kimi ma bare shiga kaga imanin su ba da yake da wanda ya ga wato ayoyin ubangiji ba ya kanta qur'ani ya ce cewa lalle imanin ya ratsa shi saboda haka shi wanda farkon musulunci ana fara samu da to ba'ul iman ba'ul iman shi dan na imani mutum ke fara samu shi ma dan nan amma kuma jama'a ba wai wato mataki ne suke ba ba wai suna kan asulin wahid bane a ba'ul iman din ba wata ki dai suke ba a wani ana samu dan dan shi ya biya wani tukuri dai ne dan wani kuma ya kan fata ne sosai haka ya kusura baki kusura baki ya haƙi kaga wannan lalle zaka yanda ya dan sha zuban da bambanci da wanda ya lasa kawai dan lasa ya abun nan to wannan shine farkon yayin da kuke shiga musulunci ba'ul iman yake fara samu ba'ul iman din shi sa mutane kira shi ba'ul iman ba ba'ul islam ba dole akwai wani abu na musulunci wani zai inganta washi imani kamar da ya tabbata a cikin sahih muslim hadisi an abbas manzo Allah yake cewa zaqa ta'amul iman mar radiya billahi rabban wa bi islam dinin wa muhammadin nabiyya ya dan dani wato dan danin imani wanda ya yarda da musulunci a matsayin addini ya yarda da Allah a matsayin ubangiji da zai bauta ma kuma ya yarda da annabi muhammad a matsayin manzo wannan yayin da ai yayin da dubu kuke ce yazo mubashira ila Allah wannan shi abin da ya tarshi ya yarda ubangiji a matsayin abin da zai bauta ma shi daya ya kuma yarda manzo Allah a matsayin manzo shi ne ba shi doka shi daya ya kuma yarda musulunci a matsayin addini da zai yi shi daya wannan shi abin da ya tarshi kuma manzo Allah ya kira shi ya zaqa ta'amul iman don da kaga shi yana da imani shi ba sai wannan imanin in babu sai to kaga imani ba wannan musulunci da yi ba wannan shine farkon matakin farko na imani sannan kuma shi ma a cikin sa ba muna wato mataki daya bane tsamul iman din wanda ya musulunta saboda ya karanta Qur'ani ba dai yake da wanda ya musulunta kawai saboda ya ga yan uwansa sun musulunta ba ya ga kadan sun musulunta wannan an kaga da bambanci wannan imanin nasa ya dadana da kusan gaske to daga nan shi wannan zauki din wannan dandaro da wato mutum ya samu shine wato farko da mutum ya la ilaha illallah shi to abin da zai kara wato kan fahimu shi dandaro imanin shine ya dinga yin sallah da azumi da zakka da sauran su to wannan kuma ya kaina kara dauko maka sawalin sababai da su kara masa karfin imani da zai sami lagwada zai sami wato romo na imani din kansa imani zai shiga cikin jikinsa ya yawa idan imani yayi a wato ya gangata mu Allah ta'ala da gaske yake da karbar musulunci din ya zama musulunci ya tabbata a zuciyarsa to ni zai samu abin da ake da halawatul iman lawala na imani dadin imani ruhu na imani zai zama da wato shi yana musulunci saboda shi ma ya san gadan shi na musulunci kawai shine can mazala ya kara fara cewa salatu man kunna fihi wajada fihi halawatul iman abubuwa guda uku duk wanda suka zama a cikin sa sifofi guda uku inda ya zama mutum na da su to yanzu ya wuce da dado kuma yanzu yanzu ya lagwaren imani ya suka ratsa jikinsa baki daya imani ne tatacce yake da shi a wanda yake cewa an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma sabaquhuma ya zama Allah ta'ala da manzon shi su suka fi soyuwa a zuciyarsa akan wani wanda ba shi ba kaga farko mun san da ka shiga musulunci wata kila ka ji cewa kai kai iyayenka fa ko kuma mutanenka ko matarka ko wani abin wannan amma da sanin da sanin kana kanta imani kana kanta Qur'ani zaka ce ina kai zan buko Allah ta'ala zan bi zaka ce kawai ana magana to kai zan buko Allah ta'ala zan bi wato ya gabatar da ubangiji akan wato wani wanda yake so to wani ya sama halawatul imani wato yanzu lagwaren imani ne ya shiga cikin farko jikin sa sai dai inda wato imanin zamu iya gani sa da ina magana imani zamu gani wato gariya garan dinka to sanin Allah amma zalla yake cewa wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah kuma yaso mutum baya san shi saboda Allah ba da dukiya ba to wannan in kaga mutum na wannan za ka ga ya bata masa amma saboda shi musulmi ne ya ce ku yale shi la tasriba alai eh ba ku yale shi ba ana yare mishi ai musulmi ne to wannan kaga akwai halawatu ba tare da shi sai na uku shine wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdha fil nar yaji ya tsani ya koma kafirci kamar yadda ya tsani a tashi a wuta to wannan kaga sai mai imani wani aka ga da zarar an samu fitina kawai shi kenan zai ce kai shi ya bar musulunci nan to shi musulmi wanda ya samu lawalan imani to zai goma ce kawai sai dai hijira sai dai aka shi amma dai ba zai bar wani imani da ba to kaga wannan shine halawatul iman shi wannan imanin mutum yana samu ne kawai ta hanyar yi ma zuciyarsa washi yana kuma ƙara kaifafa wato ibada zai ya tsaya wato ayon da ka kware da kace akan ibada sanan zai samu wannan amma kawai dan ya ce shi musulmi ne yana wasu ibada duka wanda basu kai sun kawo ba wannan bai samu halawatul iman ba halawatul iman dole sai ya zauna sosai sadaka da zarar mutum ya zama musulunta zai iya samu halawatul iman din ya dangata da meye dalilin musuluncin sa zai iya samu amma galibin wanda suke musulunta a farko al'amari zaka ga ba'ul iman suke da shi kawai halawatul iman sai an tsaya shi yasa musamman wanda ba su da karatu shi yasa wato al-Arab wanda suke su kauyawa lokacin manzala da suka musulunta sai suka fara ce masa kawai ai mu'min imani wa qatil al-Arab amanna sun ce mu'min imani su abinda suke san su ga manzala Allah shine ai mu musa wala wani imanin ma baki ne mu yanzu imanin mu da kuma imanin sahabban nan ka fada ne ma sai manzala Allah yake cewa ba ku imani ba kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulu al-iman fi qulubikum a ba ku imani sai da ku musulunta to wannan shine abin da zaka ga wasu na amfani da shi a wajen cewa ai wani shi dai musulmi ne ba mu'min ba to wannan idan kana irin yin wannan ma'anar to babu laifi amma idan kana magana cewa wai shi babu imani ya kauta zuciyar su ba haka hadisi yake magana ba hadisi jibril ba haka yake magana ba dan nan Allah ta'ala ba yana ce kwata kwata ba su imani bane ai islam dole a samu islamul qalbi islamul qalbi nan kuma shine can a can yake za ka ba'a mal imani shi za can a can gaba ayan Allah ta'ala ce ya munna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum bal illahu yamunnu alaykum an hadakum lil imani ya shi da ku zuwa ga imani kaga shi akwai dan imani sai dai imani ne wato bai kai ya kawo ba saboda haka su suka da imani ne su kuma suka cewa imani ya ratsa su kaga ba haka yake ba zaka samu da zaran an samu wata yar jarabawa ko sai sun bar imani kuma haka kai da zaran suka samu jarabawa wani ya zace shi bai dawa nan suka bi shi kaga imani bai kai ba su ba wani imani suke da shi sabanin sahabbai su imani ya shiga har ma tsakanin su da ubangiji daraja ce ta mushahada ba daraja ce ta samura kaba to wannan shine a musulunci na farko da manzo Allah ya faɗa na jibrilu walai shi kalmatu shahada da aka bar kalmatu tauhid ina ana magana wato qamul iman ne tare da wannan wadannan shartai guda hudu rabuwa da idan ka tara su kuma su za su dauke su kawo maka wannan halatul iman lagwaran imani ragowar wato abubuwan imani da ake da shi to anan da ake magana cewa meye imani shi jibrilu anan a wannan hadisi na jibrilu ba yana magana a wato wanda bai da imani ba shi da a nan mazala da ya faɗa wannan abubuwa guda shida ya kushi wanda yake da musulunci da wanda yake da imani a hadisin jibrilu duka dan duk wanda bai tada abubuwa ɗaya daga cikin shirin nan ba ai ba musulmi bane shi ba ba kuma mu'mini ne ba da yace an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi wannan babu makawa ga wanda yazo da qa'ul iman da zai ko qa'ul iman din da kuma wanda yake shi ya samu halawatul iman dole kowa sai yazo da wadannan abubuwa inda wanda ya musulunta yace shi bai da jibrilu ba to yanzu imani ya riga ya tsire baki daya da zai ce bai da annabi isa ba yanzu imani ya riga ya tsire baki daya musulunci ya tsire baki daya da wannan nasara zai ce shi bai da annabi muhammad ba to yanzu baki da musulunci na shi ba ya riga ya tsire baki daya saboda haka duk wanda yace ya yi imani da wanda yace shi musulmi ne dole a cikin tare da su akwai wani kaso wani gwargwado na imani da shi zai inganta musu da'awar su idan ba haka ba to kaga da'awar ta zama ƙarya kenan to in kuma ya riga ta fitar maka sautin nan don imani ya zama wato harshen sa da gaban sa sun ƙara yi masa da'a sun gaskata abin da yayi da'awa to yanzu shine ya samu halawatul iman shine dai ya samu wato lawalan imani zai zama mu'mini cikakke to daga nan in ya tsallaka daga wannan samun halawatul iman sai ya je abin da ake kira daraja ta muraqaba daraja ta muraqaba shine daraja ta ihsani na farko dan da ihsani akwai na farko akwai na biyu akwai daraja ta kasa akwai daraja ta sama to idan ka wuce halawatul iman abin da zaka fara samu shine daraja ta muraqaba shine mazala ce fa illam tafsarahu fa innahu yaraka yana makana wato bautan Allah ne kamar kana ganin ubangiji ne kana ganin shi kana halarta da girman sa saboda haka duk in kana halarta da girman ubangiji kana halarta da cewa ubangiji na ganin ka shi afwan ubangiji na ganin ka zaka kyautata aikin yanzu kamar da ne mahaifin sa ya sa shi aiki idan yana halarta da girman mahaifin nasa kaga zai aikin sosai amma idan ya manta da girman mahaifin shike sai ya abada da ba yanda za a yi kaga da yayi kangare wa mahaifin sa sai yayi inda ya jahilci girman mahaifin ya manta ne wato ubangi shedan ya manta da shi girman mahaifin sa amma yana cewa girman mahaifin nasa shike zai ce wato koda baya na tunda ya sa ni aiki nan bari in masa shi cikakke babu abada to shi ma ubangiji in ka halarta da girman sa za ka ga yayin da zaka yi ibada babu abu ta tare da kai to wannan shi daraja ta muraqaba kana kiyayen ubangijinka kana tun cewa lalle kana ganin sa sai ce fa illam ta kunta rahu fa innahu yaraka idan mutun ya zama ya tsallake wannan daraja ita ma to sai ya daraja ta mushahada daraja ne da kana ganin kamar ma shi ga yana ganin ubangiji ne kai to yayin da in ana so wata kila wannan misalin manoma su gane ka manomi yayin da in ya sa wato in kwargo su masa aiki to in suna ganin sa gashi suna ganin sa kuru da kuru to wakili da mutu haka suna ganin sa za ka ga an shiga aiki ba kama hannun yaro saboda yana tsaye a kansu suna ganin shi to ba za su yi wani abu da amata ba saboda haka kaga suna kallon sa ne yasa suka musa wannan amma da ya zai dan kauce sai su aiki ba shi ba daidai ba kuma to shi ma lalla ta mushahada zaka gani wato kana halato cewa kamar kana ganin ubangiji ne saboda haka zaka ji kana nishadi yayin da kake bautar kana wato san ubangiji kana san bautan baka ji cewa ka gaji shi ko hakikanin daraja ta mushahada idan mutum ya same ta shine wato zaka samu duk wasu hanyoyi na sababai sun yanke maka baka ganin sababai a matsayin wai wane shine bani arziki a sai dai kawai tunda ubangiji ya sharanta baka kaje wajen shi ya baka sai ka tambaye shi amma kai ka san al-musaffif shine ubangiji shine in ya ga dama ya baka in ya ga dama kai ya baka shine wato za a sami bawa ya daina karkatawa zuwa ga sababi shi abun nema kawai wajen shine al-musaffif ubangiji ya bashi zaka gani wanda ya samu danta irin wannan ta shahada za ka gani wato shi yayin da yake cikin bauta Allah ta'ala za ka ga ya ɗebe shi ke ɗebe mushi kewa amma yayin da yake cikin al'umma za ka gani a ce wai kai wani miki damu ka ne to duk yayin da ya zo zana tare da ku zai shi kwata-kwata kamar ya zama wani dodo kun zama mushi wani dodo ku baya jin daɗin zama da ku saboda me saboda istawhasha bi usillahi ta'ala anil khaliq ya riga ya ɗebe kewa da kewan da yake samu da ubangiji wato da abin da yake wanda yake samu da ibada da yake da ubangiji da kuma tuna shi ya zama in ya zauna cikin al'umma baya jin ma yana jin daɗi da hada shi tashi yake kawai in ya shiga cikin bautan Allah to anan yake samun daɗin sa anan yake samun girman al'awarin sa baya hutawa sai yayin da wato sai yayin da yake fuskantar abin da zai gaskata da ubangijin sa abin da zai wato yadda da ubangijin sa zai ƙara gaskata imanin sa duk abin da zai yi zai sanya wato zuciyarsa duka tana gami da ubangiji ne sai abin da ubangiji ya yi to wannan shine yana daraja ta mushahada yana daraja wato ta wato kamar ga shiga ubangiji yana ganin ubangiji din sai ka yayin da ya shiga bauta shi bautan anan ne yake samun hutun sa su kuma wanda ba su da wannan daraja din su kuma so suke su yi su gaba zai su kwanta shi aka dimo kadin manzo Allah yayin da aka sai ya ce arifna bi haya bilal kira mana sallar mu huta da sallah din shi manzo da sallar ne yake hutawa ba wai ya je ya huta ba a shi da sallar da ibada sannan kuma idan ya gama ibada sallah din to zai zama ya huta daga ibada wata ibada ce ya koma wata ibada ko bacci zai yi shi wanda ke daraja ta mushahada shi ga so yake bacci ya dan ƙara wato samun ƙarfin jikin sa ya shiga wata ibada kuma to duk wannan in wanda ya samu irin wannan daraja ta mushahada za ka ga tsakanin shi da halittu za ka ga ya zama daban kuma za ka ga yana da halittu za ka ga shi fa shi baya ta baku sakewa da shi ma baya sakewa da ku saboda duk yayin da ku zama da shi ku hankali shi na wancan wani wuri kaga to ina ya tafakkaru fi khalqillahi ta'ala duk wani abu ya gani wani kyauta ka zo ka bashi zaka ji kawai mai bakon ya sauri ya gode maka kawai sai ga ya fara zuma ubangiji gida ne ya manta ma kana gaban sa shi wato baya fala ya tafi ila al asbab inna ma tafi ila al musabbib fa huwa Allah jalla jalali wani shi daraja ta mushahada a shi yasa wato da yawa waɗanda suke fasikai da wanda su ba su suke kokarin fada da waliyan Allah to yanda suke sifira da waliyan Allah sune su ga yanda su raba su da wannan darajoji da suke samu wannan mun abu da suke samu na kusa da kasu da Allah ta'ala in za a iya tunawa daga cikin tarihi da ake samu na malamai magabata abinda wato zan iya tunawa kamar Shafi Ibn Taymiya daga cikin abinda yake jin dadi har mai da lafiya ya je kira likitansa sai yace to ai kamar yawan maganar da kake da yawan fa'idantar da dalibai da kake da kuma yawan karatu da kake yi shine ake tsammanin wannan ciwon naka ya ci ya ci ya wata ka dai dan huta sai ce a to ina kai abin da ka sani to ina kai karan abin da ka sani ilimin ka ina kai karan ka zuwa gare shi yace saboda bi ni abin da nake shi ne abin da nake so abin da nake yi na ilimi shine abin da nake so kai kuma ita kuma zuciya yayin da take abin da take so lafiya take samu kai kuma yanzu ka ce in rage to yanzu ilimin ka bai daidai ba to da ka ina kai karan ka wajen ilimin ka ka je ka tumoci ilimin ka take to gaskiya wannan abin da ka babu da maganin sa abin da kawo wannan maganar Ibn Taymiya an yi ta ha maza ha mata wajen a raba a sa shi ya zama ya shiga cikin halin kakalika yi amma baya samun wato rauni ƙara wato shiga yake yana kokari wajen jahari saboda Allah ta'ala amma ba su samu galaba akan sa sai da suka hana shi da wato ya da ilimi suka hana shi amfani da littafai lokacin da yake kurku hatta gawayi zai dauka ya rubuce abin da zai rubuce da albaizu su kwafi to amma da suka hana shi wannan to sai ciwo ya haɓaka kuma da can duk abin da suke mata ba sa ganin komi a tare da shi saboda kuma sai dai ƙara imani ƙara lafiya ba saboda ɗalibai za su zo hakurku su biyo shi ya musu karatu su ɗiba su ba abin su haka za ka a wasu daban haka ya rubuta a kuro ma ya rubuta amma suna raba shi da littafi wato sarba shi wata ibada mai girma a wajen sa ibada ce wata take fita ba kasira ba ni dai wata ba Allah ya sallaya azumi har kasira ce shi zai amfana da kansa amma a lokacin akwai yan bid'a da yawa shi kuma yana ganin wannan ita ce hanya tilo da zai ƙara kusan kakan zuwa ga ubangiji don haka da suka raba shi da wannan sai zama shi lafiya ya hawo har furfura ya ƙara zaka lokacin lokacin da ya shiga furfura ba da furfura da yawa amma da sanin lokacin da ya rasu sai da aka furfura ya ƙara tare da shi saboda an raba shi da masoyinsa abin da yake so eh wannan kuma mutum kaga sai ya kalli kanshi shi yasa da yawa malamai cewa da masu mulki sun san abin da ma'abota ilimi ke ji to da sun yi wato wawa so da su wajen gina ba za su bari suna neman ilimin ba saboda yayin da ka dan da ne wato garin ilimi wallahi zaka ga taslubi bil ilmi an kulli shay zaka ga ana kama wasu maganganu ni na kaman kai dai baka san kaza kana kaje ka nemi kudin nan ne ni na kaman kai baka san kaza sai dai dinga amsa maka eh dai shi ya san me yake ji in kuma kace zaka raba shi da wannan zaka raba shi da rayuwarsa bakiya saboda haka shi malami wanda yake koda daliban ilimi da ya zama ya dadadin garin ilimi za ka gani ba za ka tsaya ana magana cewa ai bari mu je mu nemo in na suna jira sai na samu kuɗi ne zuwa ci gaba neman ilimi kaga wannan kaga bai ma san me yake yi ba bai san ilimin ba ai wannan shi ilimi za ka ta yi ne za ka tadawa za ka nemi ilimin kuɗin ka hada da shi ana yi ga kuɗi ga ilimin ka a dama ka neman kuɗin ka hagu shi kenan amma ka ce wai sai ka gaba neman kuɗi ka je ka nemi ilimi wannan fatan malam baka bata ba aka cike ba ko ba za ka samu ba saboda shi ilimi in ka shige shi to kawai wani abu ne daban gaskiya sai ka shige shi zaka ji me ake ji don haka Ibn Taymiyyah kaga haka suka masa suka raba shi da abin da ya fi so a rayuwarsa kuma wannan a rayuwar mu ne da gobe ana ganin haka wani zaka gani zaka shi abin da ya zo damuwa shi da kasuwancin sa in kace zaka raba shi da kasuwancin zai rashin lafiya in kuma kace kasuwancin sa to kuma yanzu zaka wani zaka ga kamar harkar sharholiyarsa wani kawai harkar sharholiyarsa in zai daina wai wasu daga cikin dan kwallon ma ba yaran da yazo zai hanje mutu aka yi kuka ba ya kasa karka kwallon shi wato zai bar wato masoyiyarsa to sai mumuni sai mumuni wanda ke neman ilimi kaga dole wato yayin da zaka raba shi da ilimi shi ma ya ji a ransa da an san abin da daliban ilimi da malamai ke yi da wato masu mulki kamar da muka faɗa za su yi musu wato mugoriyar wannan abu za su bari su dinga neman ilimin ba a Ibn Taymiyyah haka wannan abin shi ya zama a tafiya a dalinsa Allah ta'ala ya saka musu alheri bai bar mace ba bai bar ɗa ba bai bar kowa ba sai ƴan uwa sai al'umma kuma tana musu addu'a sai mu kuma da muka amfana Ibn Qayyim yayin da yake magana Ibn Taymiyyah sai ka tsammani Ibn Qayyim wani batacce ne wani dan fashi ne Ibn Taymiyyah zai yi shi yadda shi kawai Ibn Qayyim a cikin niyyarsa in kana kantawa sai ka ga yana nuna cewa shi wannan tsoho dan harara shi ya zo masa komai ya masa kaza ya masa kaza ya masa kaza to ni kuma galibi na zo da karantawa sai in ce to kai kenan mu kuma mu ma dai duk wannan abu da ka faɗa mu haka muke wanda ba Allah ba dan mun ka tarbiyar sa ba da wasu abubuwa a kasan nan dai da mun gane shi ba gaskiya dan baya dai da wasu abubuwa na addinin ba za su gane ba Allah ta'ala ya saka mishi da alheri Allah ya tayar da shi a cikin tawaga na annabawa da siddiqai da shuhada Allah ya saka mishi da alheri yanda bai bar kowa ba amma bai kuma tana mushi addu'a Allah ta'ala ya nauyi ne sha'anin sa da kullarin sa wajen Allah ta'ala sai haka to haka sha'anin mushahada take daraja ta ihsani in mutun ya kai ta to zaka ga tsakanin shi da ubangiji wato babu wani bariya babu wani wata shabaki shi duk abin da yake yi da lamarin ubangiji da kawai samun wato daibe kewa to wannan kuma daraja sai a hankali sai mutun ya da kokari in ya samu halawatul iman to ta kokari yana wasa kansa daraja ta mushahada ba daraja ce ta shabaki ne ta ba karatu ba a sai ta ba karatu ta ba imani ta ba komi amma ba kai mun ta ba ta ba karatu ana dan yin dama ai habu a sai dai ka kanaka ta wato har ka sami wannan kamar yadda alqadi ya yake faɗa a cikin ashafa yace su ne waɗanda suke zama sun ɗaya mai kewansu da Allah ne wannan ɗaya mai kewansu da Allah da suka same shi kuma sai zama ya zama su dani wajen halittu kuma tsakanin su da halittu babu wani magana ɗaya kewa in an zauna sai ka ji hankalin su na can yana tunani abin da ubangijin sa ya faɗa to wannan shine wato sha'anin musulunci da imani da ihsani saboda haka duk wanda ka ce musulmi ba zai zama musulmi ba sai yana da wani gwargwado na imani da zai ingata mishi imanin sa to daga nan in ya ƙara inganta alkita imanin za a samu lawarin imani daga nan a samu ihsani daraja ta muraqaba daraja ta mushahada sannan kuma a kowace daraja kuma hawa ne har a tsamu da imani dan nan imanin ma wasu sun fi wasu haka daraja ta imani wasu sun fi wasu haka daraja ta ihsani wasu sun fi wasu Ibn Taymiyyah yayi magana mai tsawo game da ire-iren wannan abubuwan a cikin littafin Kitabul Iman inda alimansa za su duba Kitabul Iman littafi ne mai kyan gaske da ya fede wato guri har wuya ga min lafazin maganganun imani da kuma yaushe ne musulunci in aka maganganun musulunci ana maganganun imani da isani yaushe ne kuma za su rabu kamar da na faɗa yayin da aka kawo Allah ta'ala ya maganganun mu'minai yana maganganun musulmai musulmai duka yayin da ya maganganun sinai yana maganganun mu'minai yana maganganun musulmai duka yayin da ya maganganun wato mu'minai yana maganganun duka su kun duka amma yayin da ya taro su waje guda to kuma shikenan imani sai je wancan bangaren musulunci je wancan bangaren musul imani isani je wancan bangaren barware ta kuka sani a cikin hadisin Jibril sannan kuma su wadannan wato maratib na imani guda uku din ana iya samu a aikace-aikacen da kake na ibada wani bangare a same ka masha Allah a wannan bangaren kai mumini ne masu sai halawatul imani ne da kai amma a wani bangaren kuma baka wuce ba musulmin ba dalka ta musulmi ba a hadisin Jibril nake magana ba zaka samu wani shi in ababin sallah ne da nafila to shi a wannan babin ba kamar sa amma in ababin wato ya bayar ne to shi fa ba shi anan da matsala shi kaga shi anan a wannan babin shi babin bayarwa shi musulmi ina da musulmi amma mumuni ne amma kuma musulunci nashi bai kai halawa ba wato dan dano yake da shi a wajen bayarwa amma bai samu lagwalan imani ba a wajen bayarwa amma a wajen nafila kuma wannan ya kai daraja ta halawa ta wato na wajen imani to ana iya samun haka amma malamai da yawa suna cewa duk wanda ya bar ta'amul iman a wato daraja ta musulunci to zai wuya ya koma in dai ba kuma daga baya ya yarda ba zai wuya ya koma duk wanda wato daga na imani shi ne kawai zaka dandana kawai haka dan gurbada ya kai ka sha abinka to zai wuya in ba mutum sabon Allah yake zake ma ba zai wuya bayan ka bar tsamul iman ka je halawatul iman ko ka je dawo tsamul iman wannan zai wahala kwarai da gaske Allah ta'ala ya tabbatar da daga mu akan imani wannan sune imani don sai kuma su makafirci ana iya samun kafirci babba da karami ana iya samun zalunci babba da karami ana iya samun fasikanci babba da karami wani lokaci ana iya samun kaga Allah ta'ala ya yanda yace kafirci yana maganar kafirci ne karami wani lokaci kuma yana maganar kafirci yana maganar kafirci ne babba ya ake samu haka shine ka tattaro na social duk wani nasiri aka ce wani kafiri ne to karka yanke kuci da wani nasiri kadai sai ka je ka tattaro su ka je wurin malamai su ka fara tattaro maka wasu hadisan da kai baka san su ba sai ka yi hukunci amma ka samu ta aya guda daya saboda an ce duk wanda bai hukunci da hukuncin Allah ba ya zama kafiri ka ce dan haka kafiri ne wannan duk wanda yayi wannan kaga bai fahimci shari'ar musulunci ba duk ahadithul wa'id inji malamai ko an-nususul wa'id annusus wanda suke magana na wa'id wato razani ba ka yin hukunci kai tsaye sai ka tattaro kawayen su sannan za ka yi hukunci an ce wani zai dawoma to sai ka ji ka kawo daga inda dawoma an ce mai kisan kai zai dawoma to inda dawoma ake magana dawoma na ba a fita ko ko meye sai ka ji ƙara sadako sarar nasoshi sai ka fasara amma ka dauka nasi guda ɗaya kai fasara wannan za a shiga wato barba biya kwarai da gaske za a shiga kurakurai da yawa daga cikin wato nasoshi da malamai ke faɗa cewa ana maganar kafirci ne babba fadan Allah ta'ala wa ammal ladina fi qulubihim marad fazadahum fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa hum kafirun to ma to hum kafiruna kaga sun suna kafirai wannan kai tsaye Allah ta'ala kira su kafirai saboda ka waɗannan suna kafirci ne babba Allah ta'ala a tamu ta aya ya rabba mu labarin luqman ya bunay la tushrik billahi inna shirka la dhulmun 'azim kaga wannan ana maganar zalunci ne babba zalunci ne babba daga musulunci a can wata aya Allah ta'ala ke ba mu labarin wannan iblis sai tafa fasaka an amri rabbihi sai ya fita daga da'a ga ubangijinsa wannan fasikanci babba ake magana wannan fasikanci babba ake ake magana a wata aya ya maka magana a ba wa saka bara wa kana min alkafir sai ka haka ake sai a hada su sai a yanke hukunci amma kawai dan ka dako ne nasi guda daya kace wani ya fita musulunci saboda nan nasu wannan ma ahli suna masa haka kuma idan kai haka zaka je ka kai wasu wato kufatattu wasu rayuka ka kufatattu ka fita da su daga musulunci ba da jahilci ba da ilimi ba inda ake gane kuma wato zalunci karami ko kafirci karami ko irin wannan kamar yadda ke sababul muslimi fusuq duk abu ne ijma'i na malamai cewa dan ka zage musulmi baka san musulunci ba amma ka ga waqtal kufr dan ka dan wada an ji an yi fada tsakanin ka da shi ka kashe shi wannan baka san musulunci ba wannan sauran musuluncin ka illa iya gane kana cikin wani hadari kwarai da gaske in wannan kisan da kai ya tunkuda ka halata abin da kai shikenan to yanzu ka san musulunci amma dai wannan tsagwaran aikin ba ya fice daga musulunci haka fasikanci da mutum da mazala ce sababul musulmi fusuqu wannan fasikanci ne karami ba fasikanci ba haka zalunci ai samu zalunci karami kamar yadda Allah ta'ala ke cewa wannan zaru zalimin wannan yana maganar kafirai ne manya wannan zaru zalimin da fiye da wannan maganar kafirai ne wannan ya kisa adabi Adam qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin kan ku ce zalamna anfusana annabi Adam ke cewa mun zalunci kanmu to wannan bayana maganar wai shine wannan zaru zalimin a can ba ai shi ba shi musulmi ne shi mu mun ne mu musulmi ne ba annabin Allah ne mukallaf Allah na magana da shi saboda haka kaga a nan zalunci ke magana karami shine yake cewa wannan abin da yayi na dan kauce ma umarin ubangiji to yayi zalunci kansa wannan zulmi ne dole zulmi zalunci ne amma bai wanda bai kai zalunci babba ba to ire-ire waɗannan nasu shine malamai suke dambaka kafu su yi gunci suke tara su suka tara su yi gunci suke wane ya fita musulunci wane kuma yana nan imanin sa nan amma dai yana tawayen imani fasiki ne amma kuma musulmi ne fasiki ne amma mu'mini ne azzalimi ne azzalimin sarki ne wannan amma dai musulmi ne ba ta ba mutum ya kunsan shi kawai daga ya dan ya kwace maka dukiya ya ci ya ci har zai nan musulman sa musulmin sa amma dai zalunci sa da yayi fasikanci sa da yayi da duk wasu abubuwa da suka yi da yayi duk wannan ba zai sa wato a ce ya cikakken imani ba sai a ce musulmi ne amma bai tabbai imani to wannan shine bambanci tsakanin musulunci wanda yake garariya garau da musulunci wanda yake wani yazo da wani abu zai kurzi masa imanin sa sai haka wannan shine hukuncin karka zama kana hukunci bai daya kace wani ai tun da ya kashe wani da wani musulmi zai wannan kafiri ne kawai wannan duk abin da yayi in dai ba ta musulunci yayi ba baka da kinin da zaka ce baka da hujja zaka ce ya musulunci balle kawai dan ma wasu da aka musu dole an kaka ba musu demokradiya su musulmi ba su gani ba an kaka ba musu constitution da zai ba su gani ba suna nan ma suna neman ubangiji ya kawo musu dama kawai haka nan aka kaka ba musu amma ka lokacin da musulunci wadannan dan sun yadda wai in ba ga sun yadda su yadda ba garuwa ce saboda haka duk wadannan abubuwan ya kamata a kula kwarai da gaske kuma sai talibai ilimi a dinga koma wajen malamai duk wani musamman wani abu da yake da alaka da hukunci ma al'umma ko ka fita da mutum daga musulunci kar ka zama kai kadai kake fahimtar wani abu ka koma wajen malamai daga fasaran da suke yi in kuma kana ganin kaman za a zawahir musu abin da ya bayyana maka kafircin ne to ba koma ba kai wadai ne malami a al'umman ba kuma malaman ka sun ma sun san wannan waƙin da kuke ciki sai a zo a rubuta hukunci a hada wato maganganu a hada ilimi ai ba yayin dalili sai a bada hukunci da bai da amma ba kai kadai aje kana bayar da wani fata fatawa ba kawai ka shata wuri ka ce shikenan wala wala kawai su tafi su fita musulunci kuma a kashe su ya halta a kashe su wanda dai wanda yayi wannan kaga ba ilimi yake yi ba shi kansa kuma wannan abin da yake ma tawayen imanin ne dan kawai wani imani yasa yaje shiga wannan halin kakanika yin Allah ta'ala ya tsare mu malai cewa annash shuhada wannan mun gama insha Allah da magana babin imani da kafirci malai zai shiga wani babin wani magana kuma wa annash shuhada kuma daga cikin abin da malamai suka yi ijma'i akan sa shine shahidai ahya'un 'inda rabbihim rayuna wajen ubangijin su yurzaquna ana azurta su wannan kai tsaye malai kace wannan kai tsaye malai ya dauke shi da ayoyin Allah ta'ala Allah ta'ala shi ya faɗa cewa shahidai wato rayuna su wajen ubangiji Allah yana cewa la taqul liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun wannan ta sura baqara kenan wala ta sabana alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaquna wannan shine abin da mamala ya dauko ya huta da ita saboda ita ce wato nasi wanda yake mubayyan wannan can kaga an ce wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat sai aka ce bal ahya'u walakin la tash'urun rayuna amma ba ku san haka ba kaga ba maka bayani ba rayun a wajen mu ko a wajen ubangiji to can shine kice wala ta sabana alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaquna wala 'indiyya wajen ubangiji kenan ana azurta su saboda wannan shine wato shahidai wanda suke sun mutu a fajan daga wannan mala ya dauko kai tsaye wannan aya ce ta qur'ani cewa duk wanda ya mutu a fajan daga jihadi na musulunci ba na tarazi ba ba na neman rigima ba yaje jihadin da gaske ya rasu to wannan yana nan ubangiji zai rayar da shi rayuwa mai dadi sakamakon abin da ya mutu a kansa shuhada da mala ya faɗa jami'ar shahid fa'il ne bi ma'ana na fa'il jami safu'ala shahid shuhada da'if du'afa kabir kubara wannan shine wato akan wannan wazanin yake a larabci shahid shine wato a yare na shari'a shine duk wanda aka kashe shi ko in ce ya mutu yana kokarin kare musulunci yana kuma kokarin dauka kalmar Allah ta'ala to wannan shine wato a islahi na shari'a hakika shar'iyya inda malamai in aka faɗi shahid ake kai tsaye ake wannan ma'anar ake magana duk da aka zo kuma a amfani da lafazin shahid din ana nufin wata ma'anar da ba wannan ba ana iya zuwa da wannan a ce duk wani wanda ya mutu saboda wani rashin lafiya mai kashewa wani rashin lafiya irin na annoban nan a ce shi ma wannan shahada yayi ko a ce duk wanda ya mutu saboda wani azzalimi ya tumbi a kansa ya daran masa ya musu daran miki ya kashe shi shi ma wannan shahada yayi duk wanda ya aka kashe shi saboda kankarin kare mutunci sa ko mutunci ga ƴan uwansa musulmai wannan shi ma shahada yayi wannan duk shahidai ne a harshen shari'a bazala ya faɗa saboda shahida a ce al'umma nan wanda Allah suna da yawa to amma wannan ba shi ne shahidai da ake magana a wannan wajen ba wannan shahidai da ake magana a wannan wajen shine wanda ya mutu yana a bayan daga yana faɗa da kansa ga dukkan shahida wanda ba musulmai ba yana kokarin kare wato yana jihadi yana kokarin kare addinin Allah yana kokarin kuma ya ga wato aqida musulunci take sama to wannan su ake magana wato sun in suka mutu ubangiji zai musu wannan dagoma shi su ma wadancan wanda suka mutu kaman mace da mai ciki inda rasu wanda ya nutse a ruwa ya rasu wanda wato ciki sai gurde ya rasu yana da wasu masu da irin nasu dagoma shi da Allah ta lazim amma shi wanda ya mutu a bakin daga shi yana da nashi ta musamman shi daban to anan malam yana magana wannan shuhada ahyau inda rabbihim yarzuquna wannan su yake magana ba wa'annan ba saboda kuma wannan shine wato harkar shari'a galibi take magana shuhada ana magana wanda aka kashe shi saboda addinin sa an kashe shi saboda yada wato addinin Allah sai aka zo aka kashe shi akwai hadisai da suka magana akan wato abinda waɗannan mutane za su samu mazala yayin bayanin arzikin da ubangiji zai ba su wasu daga ciki akwai hadisi da Imam Malik ya fitar a ce al-Muwatta ashabu sunan da Imam Ahmad sun fitar ta hanyar shi kansa Malik din da kuma ta hanyar Ma'mar ibn Rashid al-Yamani da kuma hanyar Yunus al-Aili da Shu'aib al-Auza'i dukkan su daga az-Zuhri ibn Shihab az-Zuhri yake cewa haddathani Abdurrahman ibn Ka'ab dan sahabi ya bani hadisi an abihi daga babansa Ka'ab ibn Malik qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ma nasmatul mu'min wato ran mu'mini qa'irun za ta zama wato tsuntsuwa ce ta alqu fi shajaril janna za ta dinga wato shawaki a wato a bushoyin aljanna suna shawaki suna yiwa suna samun arziki a can aljanna din hatta yurji'a Allahu ila jasadi har sai Allah ya dawo da ran zuwa jikinsa wannan kai tsaye an ce mu'mini amma shahidai suna daga cikin wanda manzo Allah ya faɗa kai tsaye za su samu wannan tagoma shi mai girman gaske duk da mu'mini za su samu wannan su ma amma shahidai za su samu kaso mai yawa na wannan wato shawaki za su yi a aljanna banda shi akwai hadisi da zo a cikin sahih muslim hadisin al-a'mash sulaiman ibn mihran daga abdullahi ibn murra daga masruq ibn al-ajda qala yace sa'alna abdullahi an hadhihi al-aya mun tambaye abdullahi dan mas'ud akami da wannan tafsirin wannan aya wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaquna yace me wa me tafsirin wannan aya ayan da zo a cikin sahih al-imran qala sai abdullahi dan mas'ud yace amma inna qasa'anna an dhalika yace ai ko tabbas mutum da manzo Allah wai wanda irin arziki ubangiji zai ba su fa qala sai ce arwahum rayukan waɗannan wato shahidai din fi jawfi tayrin za su inji kansu a cikin wasu a cikin kunduna wasu tsuntsaye tubirin wanda suke wato farra kore la haqanadin wanda suna da wato wasu fitulu mu'allaqatun bil arshi wa nakutulu din an rataye su karkashin al'arshi wato fitilin ne da kamar shekan su ne fitilin ku haske suke yi to sai kuma shawagi a janna shike tasrafu fil janna haythu sha'at wannan wato a tsuntsaye din wanda sune rayuka na wannan kayyai din za su dinga shawagi a cikin aljanna da yanda suke so thumma ta'awi ila tilkal qanadil sannan kuma idan za su koma gidajen su zai su koma zuwa ga wadannan wato fitilin masu haske kamar shekan su za su zama fa tala ilayhim rabbuhum itla'atan anan ubangiji zai musu tajalli zai bayyana wannan ɗaya daga cikin fasara ko in ka gara ma kuma ɗaya daga cikin fasara sai suka ce qala ubangiji ne wato zai din kai zuwa gare su amma nan qala ilayhim yayi ta'ali da ila to ya fi ma'anan badawa bahara ubangiji yayi tajalli gare su fa qala sai ubangiji ya ce musu hal tashahuna shay'an kuna kudayin wani abu ne qalu sai ayyu shay'in la shahi wa nahnu nasrahu min aljannati haythu shi'na me zamu kudayi alhali muna shawagi aljanna yanda muke so ففعل ذلك بهم ثلاث مرات وبنجي بده بس ما زي تنبيه سو حسو اوكو فلما راوا يا ين suka samu yaqini suka samu tabbas annahum lan yutraku cewa Allah ta'ala ba zai kyale su ba amin an yasa alusai sun tambaye shi qalu sai ya rab ya ubangiji nuridu an nuradda arwahuna muna nuridu an nuradda arwahuna muna sa dawo mana da rayukan mu sai a sajina zuwa jikin mu hatta nuqtala fi sabilika a sake kashe mu maratan ukura karo na biyu kaga wannan wani shine abin da za su tambaya saboda sai samu ta goma shi wanda yafi wannan ba falamma ra'a an laysa lahu mahaja tuliku yayin da ubangiji ya gaje ba su da bukata sai kyani to wannan haka yazo wasu daga cikin malamai sun ce wannan Abdullahi Abdullahi dan Umar ne kamar Abu Ali al-Qasani Qassani wasu kuma suka ce wato wannan Abdullahi dan Mas'ud ne amma abin da yafi kama da ruwaya da abin da jadda shine wato Abdullahi dan Mas'ud ne wannan Mas'ud ibn al-Ajda yana ruwaya daga Abdullahi dan Umar amma ruwayan sa galibi yana yi da Abdullahi dan Mas'ud sannan haka in yace Abdullahi ya shiru musamman yace ya tambaya to yana magana babban malamin musulmi ba shi tawa Abdullahi dan Mas'ud kuma su dan kufa ne Mas'ud ibn al-Ajda sai ya zo dan gabani ne sannan zai hada Abdullahi dan Umar saboda haka ya bi dacewa ce Abdullahi dan Umar wannan ɗaya daga cikin alungulai haka hadisin yazo amma ruwaya na Abdullahi dan Abbas ya ƙara fayyace me za su samu Imam Ahmad ya fi a ce Musa dinsa Imam Abu Dawud a ce sunan dinsa ta hanyar Abu Zubair al-Makki daga Sa'id ibn Jubair daga Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala sama ya ce lamma usiba ikhwanukum bi uhud yayin da wato ƴan uwanku suka samu shahada a yakin Uhud ja'ala Allahu arwahahum fi jawfi tayr khubr Allah ta'ala sai ya sanya rayukan su a cikin me ne zan yi kundu
kundu kaman kundu ko jani kundu to kundina yau
a kundina yau kake da zaka ciwa to jani sun shi wannan ne shi wannan kundu ne na tsaye
to kunduna
to kunduna ko to
Allah
ya ce kunduna na'am lamma usiba ikhwanukum bi uhud ja'ala Allah arwahahum fi jawfi tayr Allah ta'ala sai sanya rayuka su a cikin kunduna na wato tsaye khubrin qarra taridu anhar aljanna wanda zasu dinga gangarawa zuwa ga wato koramu na aljanna ta'kulu min thimariha kuma suna cin wato yabanyan aljanna wa ta'wi ila qanadil min dhahabin kuma in za su kwanta sai su koma wato makwancin su wajen wadannan wato fitilu wanda suke suna haske suna kuma sheki kamar wato zinarai mu'allaqatin wanda aka rataye su fi zillil arshi karkashin inuwa al arshi fa walamma wajadu qiba ma akali yayin da suka ji dadin abin da suke samu na abinci wa mashrabihim da kuma abin da suke samu na kayan sha wa maqilim da Allah suke samu na wajen hutawa kawai suka ce man yuballighu ikhwanana anna wane ne zai je isan mana wannan sako wajen wato ƴan uwan musulmai anna ahya'un cewa mu rayayyu ne fil janna aljanna nurzaqu ana ba mu arziki wato kala kala iri iri li alla yadhhabu fil jihadi saboda kar su dinga yin baya baya jihadi mace za zo a jihadi to su dinga shiga gaba gaba saboda akwai matsayi da ubangiji ya musu wala yankulu kuma karfi wato kasa abiwa karfi wato rabanci inda alharbi yayin yaki fa qala allah subhanahu sai allah ta'ala yace musu an uballighukum ankum to ni kike nan zan je isar muku wannan sabo din allah ta'ala ya zama dan aikin su subhanahu wata'ala qala fa anzala allah subhanahu sai allah ta'ala suka da wannan aya wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata har zuwa karshen abin da aka ji na wannan aya wannan isnadin sa isnadi ne jayyid Abu Zubair al-Makki sunansa Muslim ibn Tadrus Abu Zubair al-Makki ya daga cikin fiqatu tabi'i ahli Makka hadisi ne wanda yake mai jayyid hadith ne shi to daga takaice dai su shahidai wanda suka shahada suna wato mun matsayi mai girman gaske wajen ubangiji ubangiji zai dinga azurta su za su dinga shawaki aljanna wato saboda wato abinda suka samu na jihadi da suka yi dan dauka kalman Allah ta'ala wannan muka ce dan dauka kalman Allah ta'ala ba wai jihadi ta ranzi ba za mu zo insha Allah sati mai ba mu da zalimi kafin sati mai zuwa saboda ana shagulu da sallah amma idan aka je kofa wuki insha Allah muka dawo za mu yi magana akan jihadi wani irin jihadi ne in mutum ya mutu zai ce ya shahada yanzu kowa ma zai ce kawai ya je ya kasa wasu ba amma ya kashe kanshi ya je ya shahada zai ce kawai ya shata wurin shi ma zai ce ya fiye da jihadi zai ce ya je ya shahada to akwai sharadai akwai wasu abubuwa da malamai ke faɗa a takaice kwarai da gaske za mu faɗa dan a san me ya shahada me kuma mutum kawai ya je ya kashe kanshi ne zai je ga wurin ubangiji ya gani in a yana da matsayi to in ko bai da matsayi kuma shikenan Allah ta'ala ya tsare mu amma akwai wato jihadi na musulunci akan sa ne idan kan Allah ta'ala zai baka wannan lada abu da muka tayi da Allah ya bamu lada abu da muka yi kuskure Allah ta'ala ya fi mana sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.